الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الليل فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لولا عذبنه أو لياتيني بسلطان مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمنا جد الغودية الله سبحانه وتعالى يقوام يقوام يوان دسكين يوان سادة دسا ينونا من وانا لانا تأصابت ديا غواتان رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لغا مكة دوا مدينة shekara 1446 wanda ya daidai da 1 ga watan 3 miladiya 2025 domin ci gaba da karatun alqur'ani mai tsarki a cikin wannan guri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana sa jiya idan ƴan uwa ba su manta ba mun kwana ƙarshen aya ta 19 cikin wannan sura mai albarka wato suratul namli wurin da ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin kissar annabi Sulaiman rangadin annabi Sulaiman alaihi salam wato da kuma tururuwa lokacin da tazo wato ta garin dinan annabi Sulaiman ya tinkaro wato gidanta da yi da ce magana wato a sauran al'ummata cewa ya ku tururuwa lallai ku koma gidajenku urukulu masakinakum ku shiga cikin gidajenku la ya hatiman da kum Sulaiman wa junuduhu kada annabi Sulaiman wato ya tattake ku da rundunarsa Allah madaukakin sarki ya ce fatabassama zahika da annabi Sulaiman ya ji wannan magana sai murmushi ya kama shi saboda haka sai ya murmushi saboda jin muryar tururuwan da kuma yadda tururuwar ta tsara wato shugabanci a cikin wato zamantakewarta da ƴan uwanta wanda shugaba ya bada umarni kuma wato mabiya su kuma suka bi umarnin shugaba saboda haka duk sai suka koma wato cikin gidansu shine Allah ya kisa fata ba sama zahikan min gauliha sai annabi Sulaiman sai ya murmushi saboda wannan magana wato ta tuwa wanda ya ji ta tun daga mil uku wato Allah ya sa iska ta dau muryar wato ta kai masa ubangiji ya ce sai annabi Sulaiman sai yayi wa Allah godiya baya da ni'imomi da Allah ya masa kuma Allah ya sa kuma ruƙari ma yana jin maganar su Allah ya ce wa qala sai annabi Sulaiman ya ce rabbi auzi'ini ubangiji ka kimsa min an ashkura ni'imataka allati an'amta alayya na gode ma ni'imar wato da kai min Allah ka kimsa mun godiya wato godiyar ma da ta cancanta amma ka Allah ka kimsa min ita wa ala walidayya kuma in gode maka ni'imar da kai ma iyayena wa an amala salihan kuma ka kimsa min ne aiki mai kyau tarbahu wanda zaka yadda da shi wa alikini ubangiji ka shigar da ni ƙarshen rayuwata bi rahmatika fi ibadika salihin wato cikin bayanka na gari ubangiji ya amsa ma annabi Sulaiman wannan addu'a tasa to sai kuma wato annabi Sulaiman sai ya cigaba da rangadinsa wato ya nufi yankin Sham a inda ya je sauka a wani guri a daidai lokacin sallar la'asar lallai lokaci ne da yake na garje rana akwai kishi daga mahaya wanda suke buƙatar ruwa su sha da dabbobi sannan kuma wato akwai lokacin sallah kuma yayi kuma irin wannan rinduna mai yawa ba rinduna ce wanda za a ɗebi ruwa a ce za a yi tafiya da shi ba. Yana daga cikin cikar mulkin Annabi Sulaiman alayhi salam, in an buƙaci ruwa a lokacin ake fitar da ruwan a yi amfani da shi, shi huda-huda shi Ubangiji ya masa iya tsinkayo abu daga nesa. Yana sararin samaniya zai tsinkayo inda za a samu ruwa kusa ruwa mai daɗi, sai ya zo ya yi alama a gurin. Sannan Annabi Sulaiman shi kuma sai ya saka aljanu, su kuma lokacin maza-maza za su yi abin da gaggawa su drillin ruwa a fitar da ruwa wanda za a yi amfani da shi. Saboda haka inda aka buƙaci abu a lokacin ake yin sa. To shine Ubangiji yana ba mu labari, Allah ya ce wa tafaqqada tayra, sai Annabi Sulaiman sai ya binciki tsuntsu, wato sai ya binciki tsuntsu ya ce ina huda-huda ne, ina huda-huda ne yake, wato yake cewa sai ya binciki wannan tsuntsu wato dan ya ganshi wanda shi yake nuna musu ina za a samu ruwa a ƙarƙashin ƙasa, wato yakan yi nuni bi na ƙarhi da bakinsa, fatar sa karje hushayatinu, sai shedanu su haƙa a fitar da ruwa. Saboda Annabi Sulaiman lihtiyaji Sulaiman ilaihi li salatin, saboda Annabi Sulaiman ya buƙaci ruwa saboda sallah, wato falamir hu bega huda hudan nan ba, ya bincike shi bai ganshi ba. Fa kala, sai Annabi Sulaiman yace mali la aral huda huda, me yasa ban ga ina huda huda kuma yake, ina huda huda yake. A wata riwayar bana sama malaman suka ce yawo yake a cikin rundunarsa bayan an zo an yi sansani inda za a zauna a ci abinci a yi sallah a huta. Saboda haka sai yake yawo yana bi runduna runduna, da ya shiga cikin rundunar tsuntsaye sai yake tambaya ina huda huda kuwa, sai aka ce masa ai huda huda baya nan. Saboda haka yake cewa mali la aral huda huda, me yasa ban ga huda huda ba, am kana mil ga'ibin, ko da ya ga mun sauka ne wato ya tafi wani yawansa, wato falam arahu li ghaibati, ban ganshi ba saboda ya ɓuya, wato falam mata haqqaqa, yayin da aka bincika huda huda aka neme shi aka neme ba a same shi ba. Wato sai Annabi Sulaiman sai bai ji daɗi ba, sai ya ce lau azibannahu, wallahi sai na yi masa azaba idan ya dawo, tun da ya tafi ba izini na, sai na yi masa azaba, azaban shadidan, azaba mai tsanani. Shine wasu malaman suka ce zai sa wai a fige huda huda, wato a fige gashinsa sannan a jefar da shi wato a cikin rana, wato kariyar da gashin yake masa na daga sanyi da zafin rana da kwari, to yanzu ba zai samu wannan kariyar ba. Aula azbahannahu, ko kuma in yi wasa ne yanka shi, shine bi kadai gulqumihi, wato in yanka shi, au la yatiyani, ko kuma ya zo min, wato a dalilin fakuwarsa bi sultanin mubin, da dalili hujja mai karfi da ta sa wato ya goya. A malamai suka ce wato hujja ce zahira da za ta saka Annabi Sulaiman wato ya zama bai azabtar da huda huda ba. Muka ce malamai suka ce dalilin da ya sa shi huda huda ya buya shine Annabi Sulaiman alaihi salam, shi Annabi Sulaiman lamma faraga min bina'i baitul maqdis, yayin da wannan rangadin nasa ya kai shi Palestine ya je ya gina ɗakin Kaaba, ai ɗakin baitul maqdis, ɗakin Qudus. Bayan ya gama ginin sa azama ala khuruji ila Abdul Haram, sai ya niyya kuma zai tafi Makka, zai zo Makka daga Qudus. Saboda haka fatazahada lil masiri, sai ya shiri saboda tafiya, wasa sai ba junudahu min al-jinn wal insu wa tsair wal wahsh, sai yace rundunonin da yake tare da su kowace runduna wato tikimsa zai tafi da ita wannan ziyara da zai je ziyarci ɗakin Kaaba. Saboda haka mutane suka yi nasu sahu, aljanu suka yi nasu sahu, namun daji suka yi nasu, sannan su ma kwari suka yi nasu. Fahamalahum ala rihi, sai ya dauke su duka akan iska, saboda haka domin ya tafi da su. Malam ya ce falan ma wa fal haram, yayin da ya je harami, ya je wato haramin Makka, a kama masha Allahu an yuqima, ya zauna a Makka zuwa adadin kwanakin da Allah ya ga dama zai zauna. Ai min gaira salatin bil Kaaba, amma bai yi sallah a Kaaba ba, karahatu fil asnami, saboda kyamar gumaka da suke ciki. Walam yakum ma'muran bi tafsirihi kuma ubangiji bai masa umarni yaje ya karya goma kan ya share dakin kaban ba wato fandafa at-ta'arud baina ma huna wa ma taqaddam wa kana yanharu fi kulli yawmin tuli fi kulli yawmin tula maqamihi kam sata ala finaqa mallan yace ya dade a wurin saboda yawan jama'ar da yake tafe da shi a kowace rana abinda ake yankawa wato raƙumi wato 2,500 ake yankawa kowace rana ayi abinci a ciyar da mutane sannan akan yanka shanu su ma 2,500 sannan akan yanka awaki 20,000 wato sai shi annabi Sulaiman yake gaya ma mutanansa manya-manyan ƴan majalisarsa yace inna hadhal makan ya karimin nabiyun arabiyun a wannan wurin da kuka gani akwai lokacin da Allah zai aiko wani annabi balarabe a wannan gurin shi annabi Sulaiman yake gaya wa mutanansa labari cewa ubangiji zai tashi annabi a wannan gari na Makka wato annabi wanda yake balarabe wato yake cewa shi wannan annabi sifatuhu kaza wa kaza sifarsa kaza da kaza ne wa yutin nasara ala jami'i man adahu Allah kuma zai bashi nasara a wannan annabin ga dukkan mutanen da suka yi adawa da shi wato wa tablughu haibatuhu kwarjinin sa zai kai masafata shaharin tafiyar wata guda kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ubangiji yace nusurtu birrubi an taimaka min da tsoro masirata shaharin tafiyar wata guda kwarjinin manzon Allah in ya nufi yamma daga nan zuwa tafiyar wata guda kan ya je ma duk kafirin da yake kan hanyar nan sai ubangiji ya jefa masa tsoro tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam haka in kudu ya nufa haka in arewa haka in gabas duk inda ya nufa to kwarjinin sa da tsoron sai ya shiga zukatan kafirai wato tsawon tafiyan wata guda wato annabi Sulaiman yake gaya wa mutanansa alqaribu wal ba'idu indahu fil haqqi sawa'u na kusa da shi wanda yake dan uwa na jini da wanda yake na nesa ba dan uwa na jini ba kai da ma kafiri wanda ma ba musulmin ba a wajen haqqi a wajen manzon Allah duk daidai ne tunda shari'ar musulunci ita ce shari'a da ta zo da adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanyi adalci a kowa ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ko na kusa da shi ko wanda ba na kusa da shi ba la ta'khudhu fi llahi law mata'im shi akan hanyar Allah akan hanyar addini bayya jin tsoron zargin mai zargi qalu sai su sahabban annabi Sulaiman suka ce fa bi ayi dini ya dinu ya nabiy Allah to da wani irin addini shi kuma zai zo ya addinanci mutane qala sai yake cewa bi dini llahi al-hanif bidini lal hanif ko bidini lal hanifiya zai zo da addinin Allah ne wanda yake addinin annabi Ibrahim fatu baliman adrakahu wa amana bihi annabi Sulaiman yace aljanna ta tabbata ga wanda wato yayi imani da shi aljanna ta tabbata ga wanda yayi riski zamanin sa kuma yayi imani da shi qalu suka ce kan baina na wa baina kurujihi ya nabiy Allah shin shekara nawa ne yanzu tsakanin mu zamanin mu da fitowar wannan annabin ƙarshen zamani kala sai annabi Sulaiman ya ce miqdaru alf sana zai kai kusan shekara 2000 wato fali balighu shahidul gaib yace to duk wanda yake nan ya isar da wanda baya nan ku da kuka ji na ba ku labarin bayyanar wannan annabin to ku gaya wa ƴaƴayenku da jikokinku da almajiranku su ma in sun tashi su gaya wa ƴaƴayensu da jikokinsu har wato labari ya riski al'ummar mu wanda za ta samu wannan annabi cewa ga abin da muka ce duk wanda ya riske shi yayi imani da shi to aljanna ta tabbata ga wannan mutum haka kenan wato kamar albishir yake yi wa wato al'ummar da za ta riski annabi sallallahu alaihi wasallam cewa te gaggawa te imani tare da shi fa inna hu sayyidul anbiya'i shi wannan annabi da zai bayyana shugaban annabawa ne wakati mai rusul kuma shine cikamakin annabawa cikamakin manzanni bayan sa ba za a samu sauran manzo ba hatta annabi Isa alayhi salam da zai dawo zai yi aiki da shari'ar sa ne zai yi aiki da alqur'ani ne ba sabuwar shari'a za a saukar masa ba kala annabi Sulaiman yace wato malam yace fa kam bi makkata annabi Sulaiman ya zauna a makka hatta qadanu suka har ya gama aikin hajjin sa suma karaja min makkata sabahan sanaya fita a makka da asubahi wasara na hawal yaman yani fi yankin yaman fuwafa san'a'a yaje san'a'a wakati zawali a lokacin sallan adha wadhalika masirat shahrin daga nan makka zuwa yaman tafiyan wata guda ne fara'a ardan hasana da yaje san'a'a yaman yankin kasar san'a'a yaman garin nan kasar nan da abrahata wannan kafiri mai toren giwa wanda ya hawo toren giwa yazo zai rushe dakin kaba yanki kasarsa to yana tafiya annabi suleiman sai ya ga wani yanki mai kyau mai kyawun zama wuri mai kaka'a tazuhu hadaratuha wurin ne ya samu dausayi da shuke shuke ya wuri yayi kore shar da dadin kallo da lambuna ga ruwa ga wuri ne mai ni'ima saboda haka fa habban nuzula biya sai annabi suleiman sai ya sha'awa sauka a wannan wuri li yusalli wa yatagadda domin ya salla a huta kuma a yaka lace a wurin falamma nazala qala al-hudud wato yayin da ya sauka a wannan wurin wato shi al-hudud ya ga annabi suleiman ya sauka a wurin sannan ya shagalta da sauka a wannan wurin domin ya huta daga sauka sai kuma ya fara bin ayarin da suke bayan sa ya duba ya ga kowa wannan hali ne na shugaba ya zama talakawansa su suka dame shi yana sauka sai ya fara bi sahu yana bincikawa kowa ya sauka lafiya ya bi sahun mutane ya je sahun aljanu ya shiga dabbobi ya shiga tsuntsaye a nan ne ya binciki huda sai an gama kuma a dawo a ce to shikenan a zo kuma a yi sallah aka fade shi to cikin kankanin lokaci zai ga mai al'umma gaba daya amma in kyakkyawan labari ne ko labari ne na alheri sai ka ga kwata-kwata ma bayya yin nisa saboda bashi da dadin gorarwa a gurin amma mutane amma labari na sharri ko mummunan labari a shikenan ajin mutum zai ana masa tsinke he ya fada ya fada nan tsubi ta sa takalmin sai da hula sai je nan tsubi ya tsuguna ya fada ya sabu sai takalmin sa nan da nan zaka ji labarin ya ga mai gari amma in alheri ne ba su so wadaka su sai su ba wa annabi wannan al-huda labari wanda zai tayar masa da hankalin sa an ki ga ya masa dai labarin balle ya nemi dalili cewa ko kuma ya zo min da wata hujja mabayyaniya me yasa ya koya me yasa ban ganshi ba to kaga inda an gaya masa wannan aje istidadi zai kinsa zai nema wa kansa dalilai wato yadda zai fitar da kansa a wajen annabi suleiman saboda haka falan man tahaya ila al-askari wato ko falakat fakal huda da huda yaji maganganun sun yi yawa a cikin jama'a sai ya ce a wa master sinina biyu lai shin yanzu annabin Allah nan a wa'annan maganganu guda biyu dai faɗa bai faɗi wata kan maganar to gowa bai istisna'i ba yayi rantsuwa tun da ayyayi rantsuwa ya ce wallahi sai na masa azaba mai tsanani ko ma in yanka shi tun daga rantsuwa wallahi sai na masa azaba mai tsanani ko kuma wallahi sai na yanka shi ya ce to amma bai toge ba iyanan ya tsaya fakalu sai suka ce bala yayi togo kam ya ce aule ya ce ni bisu dalil mubin ko kuma yazo min da wata hujja mabayyaniya da wani labari wanda zan gamsu da shi wanda zai hana ni masa wannan azaban fa kala najautu iza sai ta to inda ya faɗa ka ai na tsira inda ya faɗa haka to najautu iza ai na tsira na kai labari wa kana gaibatu min azwali wato ya tunda lokacin garje rana ta yi zawali ta dan bar tsakiyar sa bakalan a lokacin annabi suleiman ya sauka shi kuma sai dan tafi a lokacin walam yarji ila ba'da al-asr bai dawo ba sai bayan sallar al-asr to amma wannan ma zai nuna maka ai wato irin nisan tafiyar hudu duba inda ya tafi ka duba kuma inda annabi suleiman ya sauka a san'a ka duba inda ya tafi birnin Bilkis a duba cikin dan tafiyar da bata wuce awa biyu ba ya je ya ga abin da ya gani kuma ya dawo fantalaka bi iqabu hatta atiya Sulaiman, sai shi wannan tsofi ya tafi da shi wajen Annabi Sulaiman. Wa kana kaidan alaku sihi, Annabi Sulaiman yana zaune akan gadan akan wato kujerarsa. Fa qala al-iqabu kada ce tuka bihi ya nabiyyi, lace gashi na ka maka shi ya Annabin Allah. Falamma qaruba minul huda huda, yayin da huda huda ya kusa da Annabi Sulaiman, ya san labarin wato bacacce ne nasa a gurin Annabi Sulaiman, in ba Allah ya fita shi ba, wato sai ya fara bada uzuri na nuna damuwa da alhini da nuna shi din nan yanzu yana bukatar a tausaya masa. Malam yace rafa'a ra'sahu, sai daga kansa sama. Wa arka dhanbuhu wa janahi yajruhuma 'ala al-ard, ya sauke bindinsa kasa da fukafukansa, yana jan su a kasa, yana jan su a kasa. Mun gane ko yana kaskanta kansa, sannan ya daga kansa sama, yana neman mafita a wajen Ubangiji. Haka yin fu Annabi Sulaiman baya ya dasuwa da ido, ce a matsayin mai laifi, kan mutum mai laifi ne je gaban shugaban sa, kuma a gefe zai kalla, so da haka bai kalli idansa ba, ya daga kansa sama tsammanin mafita a wajen Allah. Nan kuma ya saki bindinsa da fukafukansa, yana jan kasa saboda wato ya kaskanta kansa gaban Annabi Sulaiman, domin ko ya samu rangwame da tausasawa. Wato da ya zo wajen Annabi Sulaiman yana mai kankantar da kai gare shi, malam ya ce falan ma da naminu a kala bir'asi famaddahu ilayhi, da ya zo kusa da Annabi Sulaiman, Annabi Sulaiman ya mika hannu sai kamo kansa, sai cawo shi jikinsa cikin fushi. Wa qala lahu, ya ce masa aina kunta, ina ka tafi? Law azibannaka azaban shadidan, zan maka azaba yau azabar da ba za ka iya mantawa ba, azaba mai radadi. Fa qala, sai huda huda ya ci ya nabi Allah, ya annabin Allah, uzkur uqufuka baina yaday Allah azza wajal, ka tuna tsiyarka a gaban Allah azza wajalla, domin bai tambaye shi yaya kai ba, yace ina ka tafi, yace masa kuma yaya kai kama karaba, bai bashi uzuri na yin magana ba, sai ya gabatar masa da tanadin da ya masa na azaba mai tsanani. Shi kuma sai ya ce masa ka ji tsoron tsiyarka a gaban Ubangiji azza wajalla. Falan ma sai ya Sulaiman alayhi salam hadal kalam, yayin da Annabi Sulaiman ya ji wannan magana irta'ada, sai kuma jikinsa sai ya kada da rawa, saboda an ambata masa tsewa a gaban Allah. Su annabawan Allah sun fi kowa jin tsoron Allah, domin su suka fi kowa sanin Allah, wanda yafi sanin Allah yafi jin tsoron Allah. Wa fa'anu taki, sai ya masa rangwame, su mas'ala hu, sai ya tambaye shi mallazi abtaka anni, to me ya raba ka da ni, me yasa ka tafi ka bani? Fa qala huda huda, sai huda huda yake ce masa a hatu bi malam tu hudbi bihi, ai na samu wani ilimi ne irin ilimin da kai baka samu ba. Waji'tuka min saba'in, nazo maka daga saba'u bi naba'in yaqin, da wani labari tabbataccen labari, tunda ni ganau ne ba jiyau ba, nazo maka da wani ilimi ne wanda kai baka samu wannan ilimin ba, saboda nazo maka da labari ne, kuma Annabi Sulaiman zai gyara zama kuma wato domin ya ji wannan labari. Shine Ubangiji yake ba mu labari. Allah madaukakin sarki cewa wa tafaqqada tsayr, Annabi Sulaiman sai ya nemi tsuntsu, huda huda bai ganshi ba, yace fa qala mali la aral huda huda, me yasa ban ga huda huda bane? Am kana min ghaibina, ko ya buye ne? Yake cewa law azibannahu azaban shadidan, wallahi sai na masa azaba mai tsanani, awla aqbahannahu, ko in yanka shi, awla yatiyanni bi sultanin mubin, ko yazo min da wani bayani wanda yake gamsasshen bayani. Fa makusa gaira ba'idin,
fa qala ahattu bima lam tuhiddi wajituka min sab'in dinabiyyin,
Ubangiji yace
wajadtu ra'atan tamlukuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim.
Na'am, wato Ubangiji ya fama kusa gaira ba'id, sai Annabi Sulaiman ya zauna bai dade sosai ba cikin jiran a kawo masa huda huda, wato sai aka masa huda huda, da yazo sai yake tambayan sa ina ka buya, yaya akai ban ganka ba, kamar yadda kissa ta zo da shi. Fa qala, sai huda huda yace ahattu bima lam tuhit bihi, ni na kewayo wani ilimi, na san wani labari, bima lam tuhit bihi, irin labarin da kai baka sani ba, na tsinkayi wani labari irin labarin da kai baka tsinkaya ba, waje ituka min saba'in, nazo maka daga Saba'u, aka ce Saba'u dinnan sunan kabila ne a Yaman, wato sai ake tambayan garin ake kiran alƙaryar da sunan wato kabila din. Wato na fito maka daga Saba bibina'in wato binaba'in yaqin, da kuma labari wanda yake wato na tabbataccen labari shine ne yaqini, inni wajadtu imra'atan, na samu a wannan garin wato wata mata ce sarauniyar su tamlikuhum, wanda take mulkan su, sunan ta Bilqis, wa utiyat min kulli shay'in, wannan mata tana da mulki mai girman gaske, domin Ubangiji ya bata komi irin ababan kayan gudanar da mulki wanda sarakuna suke bukata. Wa utiyat min kulli shay, ai huda-huda ne yake gaya wa Annabi Suleiman. Annabi Suleiman annabin Allah ne, kuma mutumin da Ubangiji ya bashi mallakar mutane da aljanu da tsuntsaye da namun daji da iska, ai shine aka bashi komi. Amma shi huda-huda yana nufin irin wato kayan fadarta da irin tsari gida cike gudanar da mulkin ta fadarta. Yace kai duk abin da ake bukata na mai mulki ya ji dadin shimfida mulki, wannan matan wato Allah ya bata shi. Walaha arshun azim, yace tana da gadan mulkin ta mai girman gaske, tsawansa zira'i 80 ne, fadinsa zira'i 40 ne, da kokuwarsa sama zira'i 30 ne. Wato kuma an kera shi ne da zinare da azurfa, an yi masa dajiya da durri da yakuti wanda yake ja, da koren zabarjadi da zumuridi, an masa wasu filoli a sama da shi na yakuti wanda yake ja da zumuridi wato yana da manya-manyan kofofi guda 7, kowace kofa ta zinariya ce a kulle take. Gado ne wanda yake gado ne lokacin aban kasa, babu irin wannan gadan a cikin sarakuna na duniya. Saboda haka sai shi huda-huda ya ce wa Annabi Suleiman, wajadtuha wa qaumaha, amma abin takeicin
wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa hum la yahtadun. Allah yasjuduna lillahi alladhi yukhrij lakaba'a بالسماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون.
نعم.
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
نعم. سي شي هو هو دي يتي وجدتها وقومها. أما أبن تكيتين شيني ني دي نجي ناسا ميتي دي يتي لمتعنان تا يزدون للشمس من دون الله سنة بوتا لاناني وتقوم بيان الله suna bautar rana ne, ga mulki kan, ga fada, ga kayan sarauta, ga kayan komi, duk wata ni'ima Ubangiji ya bata, amma abin takeicin kuma a rana take bautawa kuma bayan Allah. Wato tana bauta ma rana, aka ce malaman tarihi suka ce saboda shi alhuda-huda ya san kyamar Annabi Suleiman dangane da shirka da Allah, ya san lallai in ya gaya masa to Annabi Suleiman zai yi wani abu wajen yada addini a wannan alƙarya din. Saboda yake yake cewa wajadtu hawa qaumaha nasamita da mutananta yasjuduna lishamsi, suna yin sujjada wa rana ne min dunillahi kuma bayan Allah. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, wato shaytan ne ya kawata musu aikin su, ya kawata musu mummunan aikin su, sai su ga kamar kikkiawan aiki suke. Fasaddahum 'anil sabili, ya kange su ga barin hanyar gaskiya. Fahum la yahtadun, sai ya zama ba samu shiriya ba. Allah ya jiru lillahi, me zai hana su su rika yi wa Allah bauta, su yi sujjada wa Allah, ma'ana wato su bauta wa Allah madaukakin sarki, wato allazi yukhrijul lakab'a minas sama'i fis sama'i wal ardi, shine Ubangijin da ya fitar da abin da yake boye a cikin sama, wato na daga ruwan sama, kamar wato tsiro, kamar duk abin da wato Ubangiji ya sauka daga cikin sama, Allah shi ya fitar da wannan abin da ya boye cikin sararin samaniya, wanda bayansa suke bukata, wato suke amfanuwa zuwa gare shi. Wayala ma ya kufuda, Allah ya san abin da bayansa suka boye a zukatansu. Wa ma yu'linun, ya san kuma abin da suka bayyana. Shi ne Allahu la ilaha illa huwa, Ubangiji wanda ba a bauta da gaskiya sai shi. Huwa shi ne rabbul arshil azimi, Ubangijin al'arshi mai girma. Na
kala sananzu a sadakata hukunta minar kazibin,
shi huda-huda ya wannan magana ne domin in Bilkisu tana da gadan sarauta da yace walaha arshun azim tana da gadan sarauta mai girma to kuma sai jingina zuwa ga Ubangiji yace Ubangiji shi yake da arshun azim mun gane ko shine yake cewa wato shine wato rabbul arshil azim ubangijin al'arshi wanda yake mai girma a tsakanin al'arshin ubangiji da al'arshin Bilkis malamai suka ce ai akwai wato tazara mai nisan gaske to cikin waɗannan ayoyi da muka karanta malamai sun yi wato istinbadin waɗansu ƴan hukunce-hukunce da ya kamata a ce wato mu kalla a cikin waɗannan ayoyi a na farko saukar annabi Sulaiman wanda ya sauka ya dinga bibiyar rundunarsa aka ce ya kamata shugaba wato yana bibiyan talakawansa don ya san halin da suke ciki wato don ya san bukatarsu kuma ya san wato menene damuwarsu menene bukatarsu ya taimaka musu sannan menene kuma abin da zai faranta musu rai ko meye ya yi musu ka ji dadi domin ya kara musu amma zama shugaba a shi abin da ya je ya rike tattalin arzikin al'umma babu ruwansa da al'umma to wannan bai cancanci shugabanci ba dole ya zama yana mu'amala da mutane duk wanda yake shugaba na mutane dole ya zama yana zama cikin mutane yana mu'amala da su yana haduwa da su yana jin menene damuwarsu domin ya koka domin ya yi musu maganin damuwarsu alƙalla damuwar idan ma ta fi ƙarfinsa zai yi musu irshadi zai dora su a hanya ai ba kowace damuwa ne shugaba zai maka maganin ta ba amma dai zai maka wato wani abin da yake ake cewa taya kuka ya taya ka kuka kuma ya baka shawara to wannan duk mutumin da Allah ba shugabanci ko da na gida ne wato ya zama ya kamata ka san halin da iyalanka suke ciki ya san kana bibiyan su kana ganin menene hankalinsu ya fi karkata a kai wanda suke neman biyan bukata cikin abin da za ka iya ka taimaka musu abin da ba za ka iya ba ka ba su shawara a kayansa sannan har yanzu a wannan ya nuna mana tsarin gudanar da shugabancin jama'a ta hanyar hukunta wanda ya yi laifi bisa laifinsa da kuma ba da uzuri ko mafita a mutumin da yake wato ba laifinsa ba annabi Sulaiman ya ce sai ya yi azaba a huda-huda saboda mai saboda ai ya yi laifi da ya tafi bai nemi izini ba sannan kuma ga aikinsa ya zo a lokacin da za a yi sallah babu ruwa aikinsa ya zo kuma aka neme shi ba a same shi ba ga aikinsa ya zo sannan ga tafiya babu izini saboda ka yayi laifi amma dole idan hukunci ya zo gaban shugaba to dole shugaba ya tsaya ya kalli wannan matsala idan har akwai wani uzuri da shi mai laifi yake da shi wanda za a bashi mafita sai a bashi mafita a dalilin uzurinsa amma in bashi da uzuri sai a yi masa hukunci wato da ya dace da laifinsa sannan har yanzu malamai suka ce shi shugaba zai iya samun ilimi a gurin na ƙasa da shi domin yanzu ga wani ilimi da shi huda-huda ya tafo da shi wa annabi Sulaiman yake ce masa a hattu bi malam tuhid bihi na zo maka da wani ilimi wanda kai baka da labarinsa sai suka ce to shugaba a shi zai iya samun wani ilimi saboda haka jawowa na ƙasa da kai kusa da kai zai sa ka fa'idantu ka samu wani ilimin wanda in ka zauna wato ka kore kowa kusa da kai kuma baka samu wannan ilimin ba kuma wannan ilimin zai taimaka maka wajen gudanar da wato shugabancinka domin wannan labarin da huda-huda ya zo ya gaya ma annabi Sulaiman shi ya yi dalilin da Bilkis ta musulunta har ma kuma annabi Sulaiman ya aure ta wanda za mu gani a kissa a gaba wannan har yanzu wannan gajeriyar kissa ta nuna mana cewa a ce shugabancin mace daɗaɗɗiyar al'ada ce mace tana yin shugabanci wato kafin ma wato shiriya ta Allah da kuma ta annabawa da suka da Ubangiji a kowace cikin jama'a mata suna yin shugabanci ga yadda Bilkis ta yi to shugabanci wato a tsawon zamani duk da cewa musulunci bai amince da shugabancin mace ba duk da yake akwai sabanin malamai da maganganu iri-iri amma hadisin da manzo Allah yake cewa mutane ba za su rabauta ba waɗanda suka ɗauki shugabancin suka danka a hannun mace daga ga wannan ya nuna cewa a bai halatta musulmi ya zaɓi mace a matsayin shugabarsa ba idan gwala mata ƙuri'a ya zaɓe ta ta je ta masa shugabanci idan waɗansu malaman sun ce manzo Allah yana magana da mutanen Yemen amma dai a hadisin ba an bace Yemen din ba aka bashi labari ai ga shugaban su mace ce sai ce ina mutane a sarabauta wanda suka shugabantar da mace a matsayin shugaban su sanan har yanzu malamai suka ce cikin abin da zamu iya fahimta cikin wannan ayoyi da malai karanta mana a shedan yana kawatawa a mutane addini sai su ganci kamar mai kyau ne su tabi kamar da Bilkisu mace ce mai kaifin basira mace ce mai ilimi mace ce wanda yake ta iya gudanar shugabanci amma bata fahimci illar bautar rana ba take bautawa rana da ita da mutanen ta sannan suka ce a Ubangiji subhanahu wataala cikin bayansa da ya halitta ya kimsa musu kyamar shirka har da tsuntsaye ga shi kansa huda-huda da kansa kyamar wato shirka yasa yake gaya wa annabi Musa yace wajadtu annabi Suleiman wajadtu hawa qama yajuduna lishamsi min dunillahi na same ta da ita da mutanen ta suna bautar rana ne kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawata musu wannan mummunan aiki wa saddahum an sabil wato kaudar da su gaban hanyar formula ta dun sai zan ba samu shiriya ba har yanzu malamai suka ce a Bilkis din nan suna ne Bilkis din nan a wajen malaman tarihi suka ce babu wani nassi da yace wannan sarauniya sunanta Bilkis illa iyaka malaman tarihi ne suka tafi akai cewa sunanta Bilkis amma babu nassi na Al-Qur'ani ko kuma hadisi da yace sunanta Bilkis ne amma dai sarauniya ne wanda ta shahara a amma malaman tarihi so ka gaba mata wannan sunan kuma wannan sunan ya bita ko ina ana cewa Bilkis mai gadan mulki saboda haka wannan suna amma suna ne wanda yake babu wani nassi wanda aka dogara da shi wajen fitar da wannan suna a Shehu Huda ya girmama sha'anin mulkin Bilkis saboda abin da ya gani a idanunsa a saboda haka ya je labarta wa Annabi Suleiman alaihi salam don ya jawo hankalinsa wajen aikinsa na yada addini to ga inda ya kamata ga matar da in an kama ta to za a kama mabiyanta gaba daya saboda haka sarauniya ce mai babban mulki ta yadda in dai har ta shiga musulunci to musulunci kuma zai samu wato ci gaba mai yawan gaske wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da malamai suka rayya ga cikin wayannan ayoyi da malamin ya karanta mana to bayan shi Huda-Huda ya ba ma Annabi Suleiman labari to nan ma za mu ji abin da ya kamata shugaba in an zo an bashi labari me ya kamata ya yi sai Annabi Suleiman ya ce kala sanan zo
kala sanan zo a sadaqata an kunta min al-kafiri idza habbi kitabi hala fa alihi ilayhi thumma tawalla anhu fanzur ma la yarji'un
na'am ubangiji ya ce wato kala sai Annabi Suleiman yake gaya ma Huda-Huda bayan ya ji dubiyan da ya masa sai shi sanan zo to yanzu zamu duba kaje zamu duba zamu yi bincike a sadakta abinda ka faɗa nan gaskiya ne am kunta min al-kadibina ko kuma ƙarya kai saboda ka kare kanka daga fadawa cikin wannan azaba din wato malamai suka ce wai fadin Annabi Suleiman am kunta min al-kadibin ya fi balaga sama da cewarsa am kazabta kana daga cikin makaryata ko kuma ƙarya kai yawa domin ka ce kana daga cikin makareta wannan ya fi game magana wato har ka shiga cikin mutane da za a lissafa ka cikin makareta ko kuma za mu yi bincike mu gani gaskiya ka fara kokari a kai aka ce to wannan akwai sawwaka al'amari saboda mutum zai iya yin yar ƙarya saboda idan fita amma aka ce wane na daga cikin makareta kaga kenan ashe wato yayin kilasin a cikin wato ƙarya kenan saboda haka Annabi Suleiman sai ya ce to nuna mana inda za mu samu ruwa sai ya je nuna musu wato aljinu suka je suka hado sako ruwa aka sha aka yi alwala aka yi sallah sannan Annabi Suleiman sai ya rubuta wasiƙa wato surar wasiƙar ya ce min Abdullahi takarda daga bawan Allah Suleiman ibn Dawud Suleiman dan Dawud ila Bilkis zuwa ga Bilkis malikatu Saba wato sarauniyar Saba بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى اما بعد فلا تعلوا علي واتوني مسلمين iyakar mumin da ya mata kenan malaman larabci suka ce menene magana kadan wato fa'ida mai yawa ko menene me suke fara khairul kalami ma qalla wa dalla mafi alkhairin magana ita ce magana kadan kuma wadda take ta shirya wato yake cewa wato daga bawan Allah annabi Sulaiman dan Dauda zuwa ga Balkisu sarauniyar Saba ka wannan rubutu na fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai aminci ya tabbata a wanda ya bi shiriya bayan haka fala ta'alu alayya kar ku yi min wani girman kai wato ni musulmi ku zo mun kuna masu mika wuya kuna musulmai kurin ku musulunci shine kurin magana tsakanin mu ne kar ma ku wani magana kar ku jayayya kar ku komai kurin ku zo mun kuna musulmai kuma tabahu bil misk ya rufe wasikar wato da misk wakatama hudu katimihi ya buga stamp dinsa sun makalil huda sai kira huda tunda kai kawo labari kai ka san inda garin nan yake kai ka san inda a garin fada take to kaje izhab bi kitabi hada tafi da wannan wasika tawa fa alqihi ilaihim in kaje ka jefa musu ita wato ka jefa bilkis da mutananta sun matawalla annu sanan ka dan dawo ka dan tsaya ba ka dawo ba kun da ka jefa a ka dan jira fanzur ma zayar juna ka duba meye kuma wannan labari zaka tawo da shi bayan sun bude wasika sun karanta bayan sun tattauna akan wannan takarda ubangiji ya ce masa sun matawalla sanan ka juya annu ka bar su wato waqafa qariban minhu ka dan tsaya kusa da su fanzur ka duba ma zayar juna me za su dawo da jawabi dangane da wannan takarda fa akazahu wato huda huda ya dauki wannan wasika wataha ya tafi da ta wa haulaha junduha garin dinta tana kewaye da ita sojojinta masu gadinta wa alqahu fi hijr hay jefa mata wannan wasika wato akan cinyarta daga sama fala mara at yayin da ta ga wasikan nan irta'ada sai cikin teka na da rawa wa kaba alqafan wato ta dauki wasika ta kankan da kai wato saboda jin tsoro sannan da ta ji karar wasikar ta tsorta ta duba sai ta ga wasikar sai ta dauki wasikar ta kasantar da kai tana karanta abin da yake cikin wasikar mun gane ko da ta karanta ta ga abin da yake ciki wadan suka ce bayarwa ce a karanta mata da ta bar a karanta mata qalas sai ta ce ma wato yan majalisar ta na kusa da ita ya ayyuhal mala'u
ya qalas ya ayyuhal mala'u kunniya ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin
na'am sai take ga yawa mutananta tace musu qalat tace ma wato manya na kusa da ita ya ayyuhal mala'u ya ku a wato yan majalisa ta shugabanni wanda suke rike da sassa tace inni ulqiya ni an jefo min ilayya kitabun wani littafi an jefo min wata wasika tunda an jefo mata akai ba kawo akai ba an jefo min kitabun karim wata takarda wasika ce wadda take mai karinci daga ganinta saboda yadda ta sha jinin jikinta da yadda ta ji a jikinta da yadda ta ga kalmomin da aka yi mata a cikin wasika sai ta girmama wasika ta ce kitabun karim wato littafi mai girma wasu suka ce karim din ma'ana maktum ne wato wasika rufaffiya innahu min sulaiman abinda aka ce a wasikar cewa wannan wasika daga sulaiman ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda wasikar ta hada shine bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin kai mai rahama Allah ta'alu alayya kada ku min girman kai wato ni musulmi ne ku zo mun kuna musulmai kuna masu mai kauya qala sai ta ce ya ayyuhal mala'u
قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت بادئة أمرا حتى تشهدون قالوا نعم أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها wa
kadhalika yaf'alun wato tace musu ya ayyuhal mala'u ya ku sarakuna na aftuni wato ku ban shawara akwai min fatawa ku ban shawara fi amri cikin wannan lamarin nawa wannan wasika ta dubun zuma mun hankali lalle ina bukatun shawara menene shawaran ku dangane da wannan wasikan da aka je gumu ma kuntu qati'atan amran kun san dai ni banna yake wani lamari a cikin mulkin nan nawa wato hatta tashharuna sai nayi shawara da ku sai kun halarci lokacin da zan yanke hukunci duk abin da zan yi zamu tattauna wato sai na kira ku na gaya muku kuma na ji ra'ayinku saboda haka banna muku mulkin kama kariya saboda haka ku bani shawara qalu sai suka ce mata nahanu uli quwwatin aikin samu kuma abuta karfi ne wa qulu ba'sin shadidin mu ma abuta yaki ne mai tsanani ba ma jin tsoro mana mu masu tsanani ne a cikin yaki wal amru ilayki mun baki yankuka da nama yanzu lamarin yana hannunki fanzuri ma za ta ra kurin ki nazarta abin da kike ga za a yi shi za a yi malamai suka ce a cikin wannan magana na sun faɗi ra'ayinsu ko ba su faɗi ra'ayinsu ba ta ce su ba ta shawara sannan sai suka ce mata aikin san mu ma'abuta ƙarfi ne barade ne sannan mu ma'abuta tsananin yaƙi ne a yaƙi ba ma jin tsoro saboda haka mun mayar miki lamarin duk abin da yake hukunta shi za a yi to menene ra'ayinsu yanzu na'am su sun faɗi irin matsayinsu ne amma wace shawara suka bace yanzu na'am ta ce musu su bata shawara ko ba haka ba ta ce musu aftuni fi amri ku bani shawara a cikin lamarina ma kuntu kati akan abran hata ta shaduna banna yake hukunci sai mun zauna mun tattauna da ku to amma ku ban shawara sai su suka gaya mata irin matsayinsu cewa su karfafa ne su gwanayen yaki ne ba sa jin tsoron yaki ba sa komi shine zai ce yanzu wace shawara suka bata ko gano ba kenan na'am shawaran da suka bata ba su goyi bayan ta musulunta ba shine kullum magana ba su goyi bayan ta musulunta ba tunda suka yi maganar yaki ba su goyi bayan ta musulunta ba wasiƙar annabi Suleiman ya ce kar a yi masa wani tsaurin kai kar a yi wani jiji da kai kullum su zo a matsayin musulmai kullum su musulunta to da sun goyi ba za su ce mata aikin san mu karfafa ne gwanayen yaki ne ba su goyi bayan ta musulunta ba haka malamai suka ce ba su goyi bayan a yi musulunci ba shine kurin shi ne suka faɗi matsayinsu na gwanayen yaki ai da sun goyi bayan a yi musulunci ai da ba wannan magana za su faɗa ba sai su ce mata amma magana akwai ɗaukan hankali cikin wannan magana saboda maganar ta fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin kai mai rahama ai da sai ce to ya kamata aje a zauna da wannan mutumin a tattauna aji kalamansa amma sai suka ce ai mu masu karfi ne masu abin nan ne saboda haka ba su goyi ba ai musulunci ba to amma da yake ita tana da fikira wato ta san Allah ya bata ilimi da fikira da hange sai ta hada ilimin ta na da ne yanzu tarihin abin da ya gudana a al'umman baya da abin da yake gudana a wannan zamanin da suke ciki sai take ce musu qalu da suka ce mata nahnu uli quwwatin wa uli ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri ki duba abin da muke mana umarni shi zamu aikata qala sai ta ce musu bata ce musu aje ai shirin yaki ba sai ta ce musu inal muluka idza dakalu qaryatan su sarakuna masu karfin mulki idza dakalu qaryatan in sun shiga alqaryar da suka fi karfinta afsaduha suna bata ta su bata mata mulkinta su kace kace da ita waja'alu aizata ahliya azilla su mai da manya mutanen nan kaskantatu yanzu ku manya nan da aka ba ku manya mukame kuke rike da shi duk za su mai da ku bayi su kame ku a matsayin sojojin yaki ku koma bayi su kashe matanku su kashe yayanku su rusa gidajenku afsaduha su bata alqaryar in dai sun shigo za su mata wato ta tafin da ake makarmami idan garken dabbobi suka bi ta kansa haka za su yi
tace wa kadaka yafalun haka suke yi a baya haka suke yanzu ma kuma sun samu dama haka za su yi tace amma ni yanzu ina da shawara tunda sun ce mata fanzur ma za ta murina ki duba abin da ke gaya ce yayi to kafin ta fada ra'ayinta sai ta gaya musu wani abu da zai dauki hankalin su tace musu sarakuna masu karfin mulki da karfin sojoji in sun shiga inda suka fi karfi suka musu ragaraga ne su mai da su bayi su lalata su su yi musu kara su yi musu kara sai take ce musu wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyati tace wa inni mursilatun ilayhim ni mursilatun ilayhim zan aika musu wato bi hadiyatin wata kyauta fanaziratu zan duba bi mayarjiul mursalina dami su manzanni da na aika da wannan kyautar za su dawo tace ku yi hakuri in dai mai mulki ne dan neman abun duniya to zan gane saboda haka yanzu zan hada kyauta zan aika masa hadiya inga kuma yan sakon nawa da wace irin amsa za su dawo zai karba ya godiya ne tunda na san ai kyauta in dai ta shiga to tana rage zafin gawa tana sa zuciya ta sassauta ko yawa idan shi yasa musulunci yake ce in zakai taimako ka fara taimakon dan uwanka na jini in kana da hali kana dan uwanka na jini wanda yake bai da karfi saboda me saboda ka bashi taimako na sadaka za a baka laran sadaka za a baka laran sada zumunci domin idan musiba ta same ka shi dan uwan shi zai fara zuwa taimaka maka amma in babu taimako tsakaninku da musiba ta same ka zai ji gani amma ba sadaka ba taimako sai ka kamar yana murna saboda haka amma kuma haka idan mutum kaga yana gaba da kai kana da hali to bashi duk sanda ka bashi wani yanki na wutar gabar sai ta mutu duk sanda ka kara masa wani yanki sai ta sake mutuwa mutumin da yake zuwa cikin jama'a yake zagin ka saboda abinka in kana bashi shi zai dawo cikin jama'ar kuma yana yabanka saboda haka tace zan aika masa da kyauta la'alla kyautar ta sa ya sassauta shine wato malam yake cewa zan gani da ubangiji yace fanadiratun bi mayarjul mursalun zan ga da mai mandanin za su dawo min qabul hadiya aure da zai karba ne ko bai karba ba suka ce idan sarki ne daga cikin sarakunan duniya zai karbi kyautar amma in annabin Allah ne ba zai karba ba saboda haka sai ta aiki bayinta mazaje da mata ta ba su kaya iri-iri wato ta ba su dukkansu suka yi aro ta ba su wato munduwa na zinariya wato kowa ta dauka a kansa wato tace su kai wa annabi Sulaiman alaihi salam ta hada kyautar yana da yawa akwai zinariya akwai kambe irin hulunan sarautar nan wanda aka mata dajiya da jauhari da mis da ambar wato ta aika suka tafi to da suka fito kafin su tafi shi hudu yana kallo sai ne sauri ya je labarta wa annabi Sulaiman cewa wannan mata gashi ta aiko maka kyauta a zo a ka maka mun gane ko da ya bashi labari da irin tsarin kyautar sai annabi Sulaiman sai ya sa take aljanu suka je suka yi nutsuwacin koyi suka debo masa dinariya aka zo a kwaba kasarta aka yi bulo da ita su san an dan debo munduwa ne na dinariyar an doro a kai za a kama masa kyauta saboda yadda zinari yake da Allah ya sa shi wato ma'adini ne mai daraja saboda haka shi kuma annabi Sulaiman sai ya sa a kwaba shi kamar da za a kwaba laka aka yi katanga da shi saboda haka aka yi doguwar katanga daga inda za a tare su zuwa inda annabi Sulaiman alaihi salam yake aka yi doguwar katanga nan gefen sai ya jera askarawansa wato an ce katangar tun ta taso tun daga kusan mil 9 daga inda za ta shigo inda annabi Sulaiman yake wato tafiyar mil 9 ne saboda haka aka gina wannan katangar tana ta sheƙin zinari da azurfa sannan aka kawo kyawawan dabbobi cikin dabbobin da suke ruwa da na tudu da ƴaƴan aljanu kanana aka jera su a gurin suka zo tunda suka taho da tubalansu waɗansu malaman tarihi suke cewa Annabi Sulaiman ya tambayi huda-huda cewa mata nawa ne da maza nawa suka dauko tubala sai ya gaya masa adadin wanda suka dauko tubala to sai ya ce to da aka dauko katangar aka taho da ita da aka zo dab da inda Annabi Sulaiman yake sai aka bar adadin wayenan tubala na iya wanda za su dauko din saboda haka da suka zo suka ai wanda zinaran ne muka dauko so suna ce zinaran su zai sa Annabi Sulaiman wato ya yadda da su koya ya karkata bisa a kyautar da suka masa yau zai ga yanzu zinaran abu Annabi Sulaiman kasar gini ne sai suka dora wayannan suka cike wannan katangar da ƴan wannan suka yi sakansa kudu amma dai abinda shi ma dai tafi akai yace sun zo masa da kyauta Annabi Sulaiman ya musu fada yace koma mata da kyautarta ku gaya mata idan bata bi abinda na fada ba zan zo mata da rindina wanda ba za ta iya mata ba saboda haka ubangiji yace wato falan ma ja'a sulaimana yayin da ka karanta falan ma ja'a sulaimana yayin da wayannan bakin Bilqis suka zo wajen Annabi Sulaiman kala sai yace musu atumiduna ni bi mali yanzu ku wato kuna zaman da ku nuna mun dukiya ne fama atani Allahu khairu mimma ataku aini abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku ni abinda Allah ba na annabci da mulki yafi abinda Allah ya baku na daga wato kayan duniya bal antum biyajetum tafrahum wani kuna alfari ne da wannan kyautar ta ku saboda mi saboda kuna alfari da wato kaye ne na duniya irji ilaihi ku koma gurin su wato falanatiyannahum bijunud zan zo musu da rindina laqi balalahum biha wanda ba su da iko akanta wala nukuri jannahum minha za mu fitar da su a cikin wannan alkariya ta saba azillatan suna kaskantatu wa humsagirun wato suna walakantatu azillatan suna kaskantatu walakantatu wa humsagirun suna wato kaskantatu idan ba su musulunta ba za mu zo mu fidda su wato bayan mun yake su wato a cikin kaskanci shine illami a tuni musulmi ne an ba su musulunta ba falan maraja ilaiha rasul yayin da waɗannan manzanni suka dawo ma Bilqis wato da kyautar da ta aika wa Annabi Sulaiman ja'ala saridaha dakiru sabata abwabi sai tace a dauki gadanta na mulkin nan a sa a cikin wayannan dakuna a sa a wannan a shiga da shi nan a kulle a shiga da shi nan a kulle a shiga da shi nan a kulle wato aka shiga da shi cikin beni wato cikin daki bayan daki sai da aka shiga da shi ciki rufi bakwai ana rufewa duk aka rufe aka bata ƴan makulan sannan ta saka a jaka ta kimtsa wato ta nufo kuma inda Annabi Sulaiman yake dan ta zo ta ga me yake umurtanta da shi sai ta hawo adin hawanta wato cikin sojoji 12,000 wato cikin sojoji wato mahaya mutum 12,000 kowane mahayi shi kuma wato sai ya zama an hada masa kayan adonsa kowane mahayi da irin tsarin abin da aka yi masa ta hado wato kayan ado ta nuna wa Annabi Sulaiman lallai ita tana cikin ni'ima da ubangiji ya bata bata san abin da za ta je kuma ta gani wajen Annabi Sulaiman ba kala ya ayyuhal mala'u
kala ya ayyuhal mala'u wayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin kala ibridun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun nabiyyin
to a cikin wayannan ayoyi har yanzu da malamin ya karanta mana yana dai daga cikin fa'idodin da muka samu malamai suka ce lalle ya kamata shi shugaba ya rika yin bincike kafin ya tabbatar da kowane lamari dan kafin ya dauki mataki da huda-huda ya bashi labari sai ya ce masa to je ka sanan zo za mu je mu duba za mu yi bincike mu gano gaskiyar labari shi kullum aka ce labari in ya zo gurin mutumin da bai bincika ba sunan labarin nan wato labari ne na fasikanci saboda haka sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu da ku masu imani idan an zo muku da labari ku yi bincike a kansa ba dan komai ba antusibu qauman bijahalatin in za ku na hukunci da labari daga jin labari kurin ku yi hukunci da shi to za ku dora laifi a mutanen da ba su da laifi za ku wato za ku 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 za za ku azabtar da mutane ba da laifin su ba an tusibu ko an bi jahalatin za ku yi mutane hukunci bisa jahilci ba da laifin su ba ku zo kuma ku waye gari a gaban ubangiji kuna da damar abin da kuka aikata so da haka ake so duk labarin da yazo kunnan ka kafin ka dore naka ko kafin kai hukunci to kai bincike ba ma ya shugabanni ba mu da yake wani shugaban ba gan shi yana son jin labari yana son jin labari kusan kana neman wani abagon sa ma to debo masa labari to shi ne zaka samu abin da kake so kuma Allah madaukakin sarki kuma ya saka ka'ida na aiki da labari shine ayi binciken gaskiyar labarin labarin ingantacce ne ko kuma ba ingantacce ba kafin ayi hukunci wani labarin an zo ga shugaba yakan canzara to in ya gaggawa ya hukunci sai ga kuma daga baya ji kunya yana dama sannan wannan har yanzu kissa ta karantar da mu da buƙatar mutun ya san halin makiyansa kaga da shi huda-huda ya ba mu annabi Suleiman labari annabi Suleiman sai ya aika da wasiƙa a bincika masa ya san halin makiyansa domin zai san inda zai tare su domin shi makiyi kullun kwanto yake ta yi da zai samu galaba a kanka to amma sanin halinsa zai sa kai kuma kai shiri da yadda za ka wato tunkare shi sannan dangane da wannan wasiƙa ta annabi Suleiman malamai suka ce akwai halaccin mai wasiƙa ya fara rubuta sunansa kafin ya sa bismillahir rahmanir rahim ya ce wasiƙa daga wani dan wani sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim mun gane wannan ya halatta a wajen wato tsara rubutun wasiƙa wato sannan aka ce yana da kyau a duk abin da zaka wani sako da kake so ka bude shi wanda yake dauke da alheri to ka bude shi wato da bismillahir rahmanir rahim wato musamman ma a cikin mas'ala na rubutu sannan ana so har yanzu musulmi ya nuna izzarsa ya kamata musulmi ya nuna mai abin da bada yanzu da ta ce za ta kawo kyautar nan wa annabi Suleiman a wasiƙar kanta annabi Suleiman ya nuna izza da yake ce musu la ta'alu alayya kar ku yi min wani girman kai wato ni musulmi ne ku zo min kuna musulmai kaga babu wani magana a cewa ni annabin Allah ne ya aiko ni in kira mutane na yi kaza ne kaza duba wannan labarin ya ce la ta'alu alayya kada ku yi min girman kai wato ni musulmi ku zo min kuna musulmai ya kamata musulmi ya zama yana da izza musamman wato a gurin wato abokanan gabansa a sannan har yanzu wannan ayoyi sun nuna mana saurin alhuda-huda kamar yadda na faɗa a baya wajen kai wasiƙa da dawowa da labari kuma cikin maganganun da shi alhuda-huda ya bawa annabi Suleiman labari wannan ya nuna ƙarfin fahimtarsa yanzu cikin 'yan mintuna ya je amma ya gane ma abubuwa da yawa mai idanunsa ya zo ya ba ma annabi Suleiman din labari sannan kuma wannan ya nuna ɗaukar mataki wato na shugabanni take idan abin tunda take ba shi labari take ana yin sallah annabi Suleiman ya dauki alƙalamin sai ya rubuta wasiƙa yace take a ji aka burke su kaga ya kamata shugaba in ya ga matsala ya dauki mataki akan ta tun a lokacin tun ba ta girma ba tun kuma ba ta zo ta shiga yanayin da shi kuma wato ba zai iya tarewa ba sannan har yanzu a wannan a ya karantar da mu wato babu aikin da ya fi alkhairi irin aikin wato yaɗa addini domin annabi Suleiman da aka yi sallah ko abinci bai tsaya ya ci ba sai ya rubuta wasiƙa a huda-huda maza-maza ka je ka kai mata duk aiki in yaɗa addini ne ya zo kamata ya yi a ce mutane suna gaggawa a kai wato suna ƙoƙari a kai shi ne ubangiji yake ba mu labari a Allah yake cewa sai annabi Suleiman wato sai yake cewa wato bayan ita Balkis ta shirya da rundunarta za ta zo gurin annabi Suleiman ta ji me yasa yake neman ta sai shi kuma sai ya ce wa mutanansa qala ya ayyuhal mala'u ya ku mutane na ayyukum yatini bi ashiya wa zai kamun garanta na sarauta nan wa zai kamun garanta na sarauta kabla an yatini musulmin kafin su zo mun suna musulmai wa zai kamun garanta na sarauta kafin wato ta musulunta wadansu malaman tarihin suka ce wato dalilai guda uku suka bayar don gani da dalilin da yasa annabi Suleiman ya nemi a kawo masa gadan nan na farko dan ya nuna wa Bilkis ƙarfin mulkinsa da irin power da ubangiji ya bashi ta tafo bayan ta sa gadan daki cikin daki an rufe kofa bayan kofa inda gadan yake kafin ka zo waje sai ka bi kofa bakwai duk an rufe makulle kuma suna tare da ita amma dan ya nuna mata karfin ikon Allah, karfin mu'jizarsa, yace a dauko masa gadan kafin a kawo wato ta iso. Dai kenan wadansu malaman suka ce Annabi Suleiman ya san yadda wannan gadan yake a gurin Bilkisu, in ta zo cikin ilimin Allah za ta musulunta, sannan in ta musulunta kuma za ta so wannan gadan yana tare da ita, domin la'alla mutanen ta za su iya bijirewa. Saboda haka in sun bijire ba su musulunta ba, su ki kuma dauki gadan wannan sarauta din. Saboda haka sai ya dauko mata gadanta don ya kara lallashin ta bayan ta shiga addini. Na uku wanda yake shine mai rauni a cikin kaulin shine zai rike gadan a matsayin ganima, tunda yanzu ai bata musulunta ba. Yawato amma kuma mi gadan sarauta zai yi wa Annabi Suleiman, mutumin ina daidai sinadari mai tsada wanda za a yi gadan da shi shine zinariya. Zinariya katanga yake da ita kamar da muke katangar laka, kaga babu wani abu da zai dauki hankalinsa. To wannan magana malamin sa ce gaskiya ita ne ta fi rauni, cewa ya karbi wannan gado a matsayin wato kamar ganima ne. To shine yake cewa mutanansa, ya ayyuhal malu ayyukum yatini bi arsha, wa zai kamun al'arshin nata, gadan mulkin nata, kabla an yatuni muslimin, kafin su zo min wato suna musulmai. Wato kala ifritu min aljinni, sai aljani ifritu daga cikin aljanu, wato yake cewa ana atika bihi, ni zan zo maka da shi, kabla an taqwa min maqamika, tun baka tashi a majalisin kan nan da kake zaune ba. Wato yana zaune da hantsi kafin zuwa la'asar, lokacin da zai tashi ya shiga gida zai zo masa da gadan shi aljani ifritu. To shine sai Annabi Suleiman yace wa inni alai ashi ifritu, yace wa inni alai da qawiyun amin, ni amincacce ne kuma na da karfin da zan iya kawo maka gadan, amma a wayannan sa'o'in, a wayannan sa'o'in. Saboda haka sai Annabi Suleiman yace ina son wanda zai kawo min wato a lokacin da bai kai haka ba, ina son lokacin da bai kai haka ba. Saboda mi ai yanzu ba san nisan ta ba, in kace ba za ka kawo min shi ba sai la'asar, mai yiwuwa za ta iso ba kawo garan ba kenan. Qala alladhi indahu ilmun min alkitabi,
qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuk falamma ra'ayhu mustajirran inda qala hadha min fadli rabbi liyaqdu anniya ashkuru am akfur, faman shakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
Na'am, kala sai Annabi Suleiman yake cewa wato qala allazi indahu ilmun min alkitabi, sai wani aljani a gurin wanda shi kuma Allah ya bashi ilimi na ismullahil azam, sunan Allah mai girma, wanda in aroki Allah take yake amsawa, Allah ya bashi wannan ismullahil azam din, sai ya ce wa Annabi Suleiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu, ai ni zan kama kafin kiftare idan kaman kiftare idan wadan suka ce ni zan kama ka gadan, wato daga cewa rufe idanka, bude idanka, zaka gadan. Mun gane ko? Yawa, yace maka rufe idanka to bude, ko kuma kifta ka rufe ka bude, ko kuma sunkuye da kanka daga kanka. A cikin dan wannan sa'ar yace zan kawo maka da shi qabla an yartadda ilayka tarfu, kafin idanunka ya dawo, ma'ana idza nazarta bihi ila shay'in, in ka kalli wani abu, wato faqala yusa masa unzur ila sama, kalli sama, fa nazar da Annabi Suleiman ya tsaya kansa ya kalli sama, wato sun maradda bi tarfi, wato sai ya ce to dawo, yana sauke kansa kuma sai ya ga gadan an kawo masa shi a gaban sa. Mun gane ko? Wato lokacin da ya kalli sama kafin ya sauke, har gadan ya zo gaban Annabi Suleiman, saboda haka Allah ya kawo gadan. Wato yake cewa falamma ra'ahu musakiran indahu, yayin da Annabi Suleiman ya ga gadan a gaban sa, qala sai ya ce haza min fadli rabbi, sai shi wannan aljani yace wannan falalar ubangiji na ne, liyabluwani, yayin min haka ne don ya jarrabe ni a ashkuru, zan gode ne am akfur, ko zan butuce. Wasu kuma suka ce Annabi Suleiman ne ya faɗi wannan magana, tunda Allah ya hada shi da mutane bayan Allah waɗanda suke da ismullahil azam, in ya buƙaci abu take Allah zai masa ta hanyar waɗannan mutanen nasa. Sai yake cewa wannan yana daga cikin falalan Ubangiji na da yayi min dan ya jarrabe ni, domin ita falala ni'ima in ta samu bawa ita ma jarrabawa ne, kamar da cutar ma in ta samu bawa ita ma jarrabawa ne. Dan haka Ubangiji yake fada wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, zamu jarrabe ku da alkhairi zamu jarrabe ku da sharri fitna, duk wannan jarraba ce saboda kowanne ya same ka so ake a gaya ya zaka wato nuna. Shi yasa wato wanda ya tsira shine wanda halcansa bai saba fadan komai ba sai alhamdulillah, in dadi ne alhamdulillah, wuyar ma alhamdulillah, dadin alhamdulillah, wuyar alhamdulillah. Saboda haka in ka saba da fadan wannan to bawa ya tsira. Annabi Sulaiman yace Allah yayi haka ne dan ya jarrabe ni a ashkuru, zan gode ni'imar Allah ne am akfur ko zan butulce ni'ima wa man shakara. Lalle lamarin duk wanda ya gode ni'imar Allah fa inna ma yashkuru nafsi, sakamakon godiyar kansa za ta koma, domin Allah zai bashi dadan godiyarsa. Wa man kafara, wanda kuma ya butulce ya kafirce wa ni'ima, fa inna rabbi ganiyun karim, Ubangiji ya wadata ga barin godiyar, dama godiyar in yayi ma amfanin godiyar kansa za ta koma. Saboda haka in ma yake godiyar shi ya asara wato amfanin godiyar. Lai Ubangiji yake cewa mawadaci ne, karimun mai karimci ne, domin yana wato watsa falalarsa ga wanda yake musulmi da ma wanda yake ba musulmi ba. Daga nan Annabi Sulaiman sai ce to a jirki da gadan, wato dan nan kuma ya jarrabi kaifin basirarta, in ta zo za ta iya ganewa garanta ne ko ba garanta ba. Kuma saboda lokaci nan za mu tsaya, zai zama gudun karatunmu na gobe insha Allah ta'ala, abinda makaranta daidai. Allah ya karba mana ya ba mu lada, wanda mu kuskure muna roƙo Allah ya fi mana.